This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana akan mitoci 22-25 da kuma 16. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan kodi yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 24 ga watan Janairun shekarar 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Safi Hashim Gubelo. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji yadda wata kungiya mai zaman kanta ke kokarin taimakawa yara kanana domin samu ilimin zamani a arewa maso gabashin Najeriya. Sannan muna dauke da cikakken hira da shugaban hukumar zaben jamhuriyar Nijar, wato Bube Ibrahim, yayin da kasar ke shirin tunkarar zabuka a watan gobe. Amma bari mu fara da labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Miliyoyin mutane da ke gabar gabashin Amurka yanzu haka na kokarin tono motocinsu da share saman gidajensu da hanyoyin wucewa, biyo bayan shafa kwanaki biyu ana wata mahaukaciyar guguwa mai dauke da dusar kankara wadda ake ganin ta shiga littafin tarihi domin ba a taba ganin irinta ba. An samu saukin saukar dusar kankarar ne a yankin birnin Washington, inda yawancin yankunan babban birnin suka samu dusar kankarar da ta kai santimita 60. A dalilin wannan guguwa ne aka rufe ofishoshin gwamnati da ke birnin. Jami'ai ma sun rufe manyan da kananan hanyoyi har ma da daukacin sashen sufurin motoci da jiragen kasa da na sama na birnin. Masu hasashen yanayi sun ce an sami yawan dusar kankarar da ta sauka a jihar New York mai hawan santimita 64. Gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya kafa dokar hana tafiye-tafiye a dukkanin hanyoyin unguwanni da manyan hanyoyi da ke birnin mai yawan mutane miliyan 8.4. An dakatar da zirga-zirga ababen hawa da rufe shaguna da duk wasu wuraren more rayuwa. Fiye da mutane miliyan 85 wannan guguwa mai ƙarfi haɗe da dusar ƙanƙara ta shafa, inda ta bar dubban mutane zama cikin duhu dalilin katsewar wutar lantarki. A ɗaya ɓangaren kuma, a yau Lahadi ne aka samu wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 a can arewacin jihar Alaska da ke nan Amurka. Hukumar da ke kula da muhalli ta Amurka ta ce inda abin ya shafa na da tazarar kilomita 260 kudu maso yammacin Anchorage, babban birnin jihar Alaska. Al'ummar da ke garin Anchorage sun ce girgizar ƙasar ce ta tashe su daga barci, amma babu wani rahoton da yake nuna cewa wannan girgizar ƙasar ta yi barna a jihar. Masu hasashen yanayi sun ce ba a tsammanin wata guguwar tsunami da za ta biyo bayan wannan girgizar ƙasa kamar yadda aka saba gani a baya. Girgizar ƙasa dai ta yi tafiyar kimanin kilomita 127 a ƙarƙashin ƙasa. A yau Lahadi ne sojojin Siriya suka ƙwato garin Rabia a yayin da suke ci gaba da samun nasara kan 'yan tawaye a can kudu maso yammacin yankin Latakaya. Garin Rabia da ke nisan kilomita 10 kudu da iyakar Siriya da Turkiya, kuma yana ɗaya daga cikin yankunan da gwamnati ta ce mayakan sun ƙwace ikonsa a kwana-kwanan nan. Wata ƙungiya mai kula da al'amuran keta haƙƙin bil'adama ta Birtaniya, wadda take kula da tashi-tashin hankulan da ke faruwa a Siriya, ta ce ƙasar Rasha na taimakawa masu yaƙar gwamnati ta sama, haka kuma sojojin Rasha na taimaka musu da dabarun yaƙi. Ƙungiyar ta ce a yau Lahadi ma sojojin Rasha da Siriya sun kai har-har ta sama, an kuma kashe aƙalla mutane 164 cikin kwanaki 3 da suka wuce a yankin Drezo. Cikin mutanen da suka mutu har da ƙananan yara 43 a garuruwa 4. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada goyon bayan Amurka ga ƙawarta Saudiya a lokacin da yake shirin barin ƙasar a yau Lahadi. Ya ce kyakkyawar dangantakar ƙasashen biyu tana nan kamar yadda take a da. Kerry ya ce babu abin da ya canza sakamakon kulle yarjejeniya da Amurka da sauran manyan ƙasashen duniya biyar suka yi da ƙasar Iraki don dakatar da shirinta na nukiliya, inda aka amince da janye wasu takunkumi da aka kafa mata na biliyoyin daloli. Ganawa wacce aka yi a birnin Riyadh na Saudiya ta zo ne bayan wasu manyan al'amura masu nasaba da Iran, ciki har da aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da kama wasu Amurkawa a jirgin ruwa na wani ɗan lokaci da musayar fursunoni da ta kai ga sakin Amurka hudu da ke kurkuku a Iran, inda aka saki Amurka na biyar a makon jiya. Duk wanda faruwa waɗannan al'amuran, ministan harkokin wajen Saudiya ya ce ba na tsammanin hulɗa kud-da-kud na iya yiwuwa tsakanin Amurka da Iran. Jibir ya yi wannan kalami ne yayin da shi da Kerry ke zaune kafaɗa da kafaɗa a jiya Asabar a wurin wani taron manema labarai. Wani jami'in soja a Burkina Faso ya ce an kama sojoji goma dangane da wani samaman da aka kai da asubahin ranar Juma'a a wajen wurin ajiye makamai wanda ke wajen birnin Wagadugu. Wannan samaman da aka kai wurin adana makaman da ke Yimdi ya zo ne mako guda bayan da wata kungiyar ta'addanci mai alaka da Al-Qaida ta kashe mutane akalla 29 tare da raunata wasu da dama ciki har da wasu 'yan kasashen waje da dama a wani babban otel da kuma wurin shan shayi da ke kusa. Mai magana da yawun sojojin Willy Yogmego ya faɗi a jiya Asabar cewa dukkan mutane goma da ake zargi suna da hannu a samaman da aka kai wurin adana makaman tsofin dogarawan tsohon fadar shugaban ƙasa ne. Ya ce an kuma kama wani shugaban addini. Daga ƙarshe, mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya gaya ma Turkiyya jiya Asabar cewa Amurka na sane da cewa ƙungiyar Kurdawa ta KKK na da haɗari ga Turkiyya kamar ƙungiyar ISIS. Duk kuwa da goyon bayan da Amurka ke baiwa dakarun Kurdawan da ke yaƙi da masu ikirarin jihadi a Iraki. Biden ya je birnin Istanbul ne don ganawa da Prime Minister Ahmed Davutoglu da shugaba Recep Tayyip Erdogan a gabanin wani yunkurin da za a fara na makon jiya na lalubo hanyar tattaunawar ƙasa da ƙasa kan makomar Siriya. Bayan ganawa da Prime Minister Turkiyya, Biden ya ce ba mayakan ISIS ne kaɗai ke barazana ga rayuwar mutanen Turkiyya ba, ita ma PKK mai haɗari ce, kuma muna sane da hakan. Tabbas ƙungiyar ta'addanci ce, kuma abin da suke yi na da matuƙar haɗari. To sai dai masu lura da al'amura a Turkiyya sun kula da cewa Biden bai kuma yi tir da dakarun Kurdawan da ke Siriya ba. Mai suna rundunar kare jama'a wadda Turkiyya ta tsana kamar yadda ta tsani ƙungiyar PKK.
Sarfil Hashim Gumel kenan da cikakkun labaran duniya. Yayin da jamhuriyar Nijar ke shirin tunkarar zaɓuka a wata mai zuwa, shugaban hukumar zaben ƙasa ta Sani Bube Ibrahim ya ce hukumarsa a shirye take ta gudanar da sahihin zaɓe. Amma cikin wannan hirar da za ku ji da wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi, shugaban hukumar ta Sani ya fara bayani ne kan muhimmancin gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali.
In babu kwanciyar hankali ba iya zaɓe, saboda shi Sani da ta yi nazari saman wannan wannan sagaka da za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. A Sani akwai kungiya wannan commission wanda take kula da tsaro. Wannan commission ta aiki kuma duka an duba an ga wannan matakai kamata a ɗauka don duka inda za a yi zaɓe da wanda za su yi zaɓe da ma wanda za su yi takara da wanda za su zo su ga kan da zaɓen an kai shi su ne observateur. An ga mun duba mun ga matakan da ya kamata a ɗauka don a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali.
Idan muka ɗauki misali yankin Jifa, wanda kowa da ya san cewa yanki ne wanda yake fama da matsala ta tsaro, a nan wani irin matakai hukumar zaɓe ta ɗauka na ganin cewa al'ummar Jifa ita ma ta kada ƙuri'a kamar sauran yankunan Nijar?
Lallai kowa ya san cikin matsayin da jihar Jifa take, ba saboda matsalolin nan ba za mu cewa ba za a yi ba zaɓe a Jifa, saboda shi ne muna nan muna ɗaukan mataki tare da wannan commission na 'yan tsaro musamman da za a yi zaɓe cikin kwanciyar lahiya a cikin wannan jihar Jifa. Insha Allah za su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali.
Yaushe ne ake tunanin za a soma rarraba katin zaɓe?
Yanzu dai muna nan muna bubbuga kartocin zaɓe. Yanzu da nake muku magana mun ida da jihar Yamai da magaran muna mun kusa ida shi da nan kasashen waje da Agadez da Jifa ta za mu fara rarraba kartocin zaɓe. Kartocin nan kuma wata guda ne muka ba cikin wata guda ne za a rarraba su ko ina.
Wani irin tabbaci hukumar da take shugabanta ta Seni za ta yi wa al'ummar Nijar da sauran kasashen duniya cewa za a gudanar da waɗannan zaɓukan shekarar 2016 a cikin haske da adalci?
Hukumar zaɓe ba hukumar siyasa ba ne. Duka shugaban wannan hukumar duka gaban kwa suka yi rantsuwa amma Qur'ani akan sun yi aikinsu ba tare da son rai ba. Insha Allah za a yi zaben nan cikin haske ba cikin ba da son rai ba kuma.
Muke muhimmancin zabe ga ɗan
ƙasa. Kun san zabe haƙƙi ne da duka ɗan ƙasa wanda shekarunsu sun kai ya yi zabe. Kuma wanda ta yi zaɓe iya nuna da iyaki shin kasan shi tunda zaɓe ne ake don a kowa ya aika wakilan shi na zauren majalisar dokoki da shugaban kasa kuma da ƙananan hukumomi.
Wani irin kira ke gare ku ko kuma saƙonku zuwa ga ɓangarori daban-daban kama daga 'yan siyasa zuwa kuma su kankansu talakawa ko kuma al'ummar Nijar baki daya?
Samun nasara ga wanga zaben da za a yi ba yauni ne wanda ya rataya ga wuyar Sidi kawai ba. Yauni ne wanda ya rataya da kowa, tunda kowa ya kamata ga ɓangaren shi ya yi ka'an da za a yi zaɓe cikin lahiya ka'an da zaɓen na za a ci nasara gare su. Kenan 'yan siyasa ya kamata su yi abinda za a yi zaɓen nan a ci nasara da shi. Inda shugaban cin gaban ƙasa ake dubi ba na wani mutum ba. Kuma 'yan jarida ma ku ya kamata ku san kan da kuke ba da labarai. Ba abinda ba ku tabbatar da shi ba bai kamata ba ku zo kuna waɗi tunda labari ya kawo tashin hankali cikin ƙasa. An fara hula kuma ya kamata su yi aikinsu ba su bi 'yan siyasa ba mai aikinsu su sa ido su ga abin da yake kan da ake gudanar da harkokin zaɓe. Abin da bai yi ba suna iya su hudu mai ba tare da suna wani ko bin 'yan siyasa ba ko kuwa.
To madalla a gaida shugaban hukumar zaɓe a jamhuriyar Nijar Buba Ibrahim a tattauna wasu da wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi.
Tuhul tulle tahi jo sanna, tuhul tulle
Yanzu kuma ga Grace Alher Abdu da shirin Bishara.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a shirin Bishara. Idan kuna biye da mu, shirin ya karbi bakuncin Fasto Yahaya Lawal mai gurmi, wanda yake amfani da baiwar da Allah ya masa wajen aikin Bishara.
Allah Ubangiji, Allah ka taimaka mu. Haba mahazzada, haushin baki kareba ya hana kura shiga gari. Malki tuwon kan zo mu yaki sai da makami mutuwa mai dan baki yaro ya saba wani yaron mai aikin lauyan ko dole uwan naki yaran bana ta ala ubangiji na yura maran bana jalla yura maran bana arrahim yura maran bana
To, wannan gurmi kana gani tunda dai sana'a ce karbabbiya, wani fannin waka ne da ba ko ina ake iya yin shi ba, ba mutane da dama
suka yi
ba. Ba kowa ke yi ba. To, kana gani zai iya yiwuwa misali a bude ko a sa shi a darasin makaranta ko kuma kamar yadda dai ake koyar da karkada kayayyakin musika?
Kwarai kuwa zai iya yiwuwa haka, domin babu abin da ya gagara. Idan a yanzu haka, idan da akwai waɗanda za su ba da kansu cewa lallai abin da suke so su iya kenan su koya, ni zan ɗauki zarafi na kuma za a koyar da su, kuma za su iya da izinin Allah idan sun jimre. Kuma da shike ni ne nake haɗa kayana da kaina daga ɗaya zuwa dubu. Idan akwai kayan aiki zan iya haɗa shi in zaunar da mutane in koya musu gwargwadon abin da Ubangiji Allah ya bani ikon yi. Za a iya yin haka, Hajiya.
To, misali idan mutum yana so ya koyi wannan sana'a ta gurmi, misali ko kuma ba zan ce sana'a ba, mutum yana so ya koyi kaɗa wannan gurmi, kana gani zai iya ɗaukar shi tsawon zuwa wani lokaci ya kore shi?
Hajiya, da shike Allah ya yi mutane daban-daban, kuma kowanne da yadda Allah ya bashi basira. Wannan ya danganta ga yadda kwakwalwar mutum take. Amma idan dai mutum zai mai da hankali ya tsaya akan abin da za a koya mishi ya yi biyayya da ka'idojin koyo, ba zai ɗauki lokaci da ya huce shekara ɗaya ko kuma kasa da shekara ɗaya ba, ya iya wannan gurmi da izinin Allah, ko kuma ya iya ma fiye da yadda ni nake bugawa. Domin yawancin lokaci almajiri yakan fi malaminsa.
To, ban san ko ka taɓa yin waka da ta burge 'yan ƙananan yara ba, ka san waka da babba zai ji daɗin ta, waka da yaro zai ji daɗin ta, sun bambanta. Ko ka taɓa buga wata waka da yara suke jin daɗi, misali ko a Sunday school ko dai haka harkokin yara?
Kwarai da gaske, kowace waka da nayi a gurmi na kanga jama'a duka sun karɓu da ita. Ƙananan yara ne, tsofaffi ne, da jama'a mata da maza, duk wata waka da nayi amfani da ita da gurmi, da shike wani iko ne daga Ubangiji ba ta duniya ba, sai kaga ruhun Ubangiji yana motsa mutane maza da mata, samari da 'yan mata, suna jin daɗin abin da ake yi da shike daga Ubangiji ne, ba daga duniya ba ne.
To, rera mana wata gajeren waka ba mai tsawo ba, da ai mana wata 'yar gajera.
Allah sarkin baiwa, Rabbana ka ba mu basira, Rabbana mai iko, Jal Jalalu ta'ala, Ubangiji ka ba mu basira. Allah sarki duniya, duniya mai yayi, wani ya gane wani ya gane wanda bai gane ba. Idan wani ya duba wani ya duba wanda bai duba ba. Idan wani ya daure wani ya daure wanda bai saba ba. Wanda ya gaji mai saba ba dan aikin da wuyan saba. Kowa ya huce ran daman san ba ruwa yake nema ba. Matan garin yake duba ba. Kowa ya huce isa ba almasihu ne yake nema ba. A duniya tana rudinsa Yesu dan Allah ne.
To gaida Pastor Lawal Yahaya mai gurmi, Allah ba da nasara da biyan bukata. Nan kuma za mu sallama da bakon namu sai mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Pastor Yahaya Lawal mai gurmi, alheri ke cewa bari kauna Allah Uba da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Saboda haka hannu a tafa godiya gare ka Allah nayi 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 har na kasa ubanmu wanda ke cikin sama ya kamata mu dogara ga Allah amma dan Adam da Adama ya dogara ga kansa shi yasa rayuwa ya zama zaman azaba mu yabi Yesu mu tsira ku zo mu taka maganan Allah rai da lafiya daga samaniya har cikin duniya uba da 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 ruhu mai tsarki a duk sarakuna Allah shine sarki mu bishi da bauta da ban gaskiya
kafin mu a cikin ikkilisiya sai mu tafa sai mu taka sai mu tafa ku zo mu taka
ka zuciya na
ba ka zuciya na
ya Allah na ba ka zuciya na
ba ka zuciya na
Allah na
yanzu ga Safi da Hashim ya dawo da labarai a takeice.
Miliyoyin mutane da ke gabar gabashin Amurka yanzu haka na ta kokarin tono motocinsu da share saman gidajensu da hanyoyin wucewa biyo bayan shafa kwanaki biyu ana wata mahaukace guguwa mai dauke da dusar kankara wadda ake ganin ta shiga tarihi domin ba a taba ganin irin ta ba. An samu saukin saukar dusar kankarar a yau a yankin birnin Washington inda yawancin yankunan babban birnin suka samu dusar kankara da ta kai santimita 60. A dalilin wannan guguwa ne aka rufe ofishoshin gwamnati da ke birnin. Jami'ai ma suka rufe manyan hanyoyi har ma da daukacin sashen sufuri na birnin. Masu hasashen yanayi sun ce an samu yawan dusar kankarar da ta sauka a jihar New York mai hawan santimita 64. A ɗaya bangaren kuma a yau ɗin a Lahadi aka samu wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 a can arewacin jihar Alaska da ke nan Amurka. Hukumar da ke kula da muhalli ta Amurka ta ce abinda ya shafa na da tazarar kilomita 260 kudu maso yammacin Anchorage babban birnin jihar Alaska. Al'ummar da ke garin Anchorage sun ce girgizar ƙasa ce tashe su daga barci amma babu wani rahoton da yake nuna cewa wannan girgizar ƙasar ta yi barna a jihar. Masu hasashen yanayi sun ce ba tsammanin wata guguwar tsunami za ta biyo bayan wannan girgizar ƙasa kamar yadda aka saba gani a baya ba. Girgizar ƙasar dai ta yi tafiyar kimanin kilomita 127 a ƙarƙashin ƙasa. A yau Lahadi ne ma sojojin Syria suka kwato garin Rabia a yayin da suke ci gaba da samun nasara kan 'yan tawaye a can kudu maso yammacin yankin Latakaya. Garin Rabia da ke da nisan kilomita 10 kudu da iyakar Syria da Turkiya kuma yana ɗaya daga cikin yankunan da gwamnati ta ce mayakan sun kwaci ikonsa a kwana-kwanan nan. Wata kungiya mai kula da al'amarin keta haƙƙin ɗan adam ta Burtaniya wadda take kula da tashin hankulan da ke faruwa a Syria ta ce ƙasar Rasha na taimaka masu yaƙar gwamnati ta sama haka kuma sojojin Rasha na taimaka musu da dabarun yaƙi. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada goyon bayan Amurka ga kawarta Saudiya a lokacin da yake shirin barin ƙasar a yau Lahadi. Ya ce kyakkyawar dangantakar ƙasashen biyu tana nan kamar yadda take a da. Kerry ya ce babu abin da ya canza sakamakon kulle yarjejeniyar da Amurka da sauran manyan ƙasashe biyar da suka yi da ƙasar Iraki don dakatar da shirinta na nukiliya, inda aka ce an amince da janye wasu takunkumi da aka kafa mata na biliyoyin daloli. Ghana wacce aka yi a birnin Riyadh na Saudiya ta zo ne bayan da wasu manyan al'amura masu nasaba da Iran ciki har da aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da kama wasu Amurkawa a jirgin ruwa na wani ɗan lokaci da musayar fursunoni da aka yi na sakin Amurka hudu an kuma saki ɗaya ba Amurkin a makon jiya.
Masu sauraro, abin da ya sauka kenan a shirin namu baki ɗaya a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawaga abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfi da Hashim Gumel da ya tana gabatar da shirin da sauran abokan aiki, Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.